Abdullahi bin Zubair, akwai su Anas bin Nadar, akwai kuma wato sahabban manzon Allah da yawa da ya ajiye a kan wajen yake kasu far wajen. Idan sun ga sun samu nasara, ma'ana musulmai sun samu nasara amma kar su bar wajen. In sun ga an koyi musulmai ma kar su bar wajen, sai in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu magana. A yayin nan wasu daga cikin sahabbai da suka ga an samu nasara suka tantauta cewa za su bar wajen, saboda sun ga ɗan uwansu suna ɗiban ganima, suka ce su ma za su bar wajen. Abdullahi bin Zubair yana ce musu kar ku tafi, ba Annabi ya ce kar mu bar wajen nan. Cikin wanda aka kashe a wannan wuri a na Uhudu, hadda Sayyidina Hamza da Mus'ab bin Umair, wanda yake ɗauke da tuta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana. A yayin nan da suka tafi ɗiba, sai kafiran suka dawo suka kewaye musulmai, sai da aka kashe sahabban manzo Allah ɗaya-ɗaya har guda 70. Saboda me? Saboda saɓawansu umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kar su bar wajen. Shine Ubangiji yake ba mu kai labarin shedan ya yi kuruwa, yake ai an kashe Muhammadu, sai musulmai duk suka wace suka tagu, da suka ji cewa an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tagu, sai da suka fahimci ba a kashe shi ba, sannan suka dawo kamar yadda muka yi bayani a baya. Ubangiji yake cewa qad halat min qablihi ar-rusul, وما محمد إلا رسول. شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم با بيزما بسي منزوني لجسم منزني قد حلت من قبل الرسل دا منزني سر جاسون جباتا كمان جبانينسا كافن زوان زعيني منزني دا سكزو دا منزنشو غبانجي سكيكرا إزوا الديني kamar yadda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira a yanzu. Saboda haka a fahim mata shin yanzu idan ya mutu au kutila ko aka kashe shi, in talaktum sai ku juya ala aqabikum a bisa digadiginku ku koma wa kafirci. Ai addinin ba na Annabi Muhammadu ba ne, addini ne na Allah, shi kuma Allah baya mutuwa. Saboda haka in kana yin addini sai babanka ya rasu, ba za ka bar addini saboda babanka ya rasu ba, za ka ci gaba da yin musulunci. In kana yin musulunci malaminka ya rasu, ba za ka bar musulunci saboda malaminka ya rasu, ba za ka ci gaba da yin musulunci. Wannan shine misalin da Ubangiji ya ba mu, in muna yin addini saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, muna bauta wa Annabi ne, to Annabi ya mutu. Amma in muna bauta wa Allah ne, Allah shi baya mutuwa, rayayye ne. Ubangiji ya ce wa man yanqali, duk fa wanda yake juyawa ya bada baya saboda mutuwan Annabi ko sahabi ko wani waliyi, da kana sallah kana azumi kana zuwa masallaci, shine yasa idan kana zuwa masallaci sai malaminka ya rasu sai ka daina zuwa masallaci, to dama kana zuwa masallaci saboda malaminka ba kana zuwa saboda Allah. Allah yana nan, bai kamata ka daina zuwa masallaci saboda malaminka ya rasu ko kuma ya kwanta, dama kace za ka daina ba, kana zuwa duwan ibada da kake yi saboda Allah, to sai ka ci gaba da yi. Ubangiji ya ce falan yadurullah sha'a, duk wanda ya koma ya bada baya zuwa kafirci, to ba zai cuci Allah da wani abu ba saboda kafircin nashi. Wa sayajzillahu shakirin, Allah zai sakawa duk wasu masu godiya bisa bautansa, ma'ana wanda suka zauna suka yi sabati akan ibada ko wajen jihadi ko wajen sallah ne ko wani abu, suka tsaya saboda annabinsu ya rasu ba su bari ba, suka ci gaba, to Allah zai yi musu sakamako a ranar tashi alkiyama da aljanna. A ranar ma na yi bayani a kan irin waɗannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya mana cewa rasuwansa ba irin rasuwan kowane mutum ba ne, kamar yadda rayuwarsa ba irin rayuwan kowane irin mutum ba ne. Hakika annabi ya rasu, ya faku, yanzu ka je Madina gidansa inda yake ba za ka gan shi kamar yadda kake gani na nake ganin ka ba, amma kuma hakika ne annabi yana nan. Irin samuwa nashi wanda Ubangiji ya yarda da ya zauna, domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi daraja, ya ba shi ɗaukaka, ya ba shi fifikon da bai ba kowa ba irinta, saboda son da Allah yake yi wa annabi ba. Kaga duk ɗan adam wanda zai shiga wuta ba za a kona shi da wannan siffa ba. Saboda me? Saboda annabi yana da wannan siffa, Allah ba zai kona ɗan adam da wannan siffa ba, sai ya canja masa siffa, ya mai da shi wani siffa daban, ko na kare ko na alade ko wani siffa da ba za a gane shi ba, amma dai ba wannan siffa na Muhammadu din da zai shi ba za a shiga da shi wuta ba, saboda girman manzo Allah din a wajen Ubangiji. Shi kuma annabi yake gaya mana, yake cewa duk ba laifi ya zama a gidanka akwai a cikin ‘ya’yanka ka sa wa ɗanka ɗaya Muhammadu, ka zo ka sake sa na biyu, ka sake sa na uku. Ya ce duk wanda a gidansa akwai Muhammadu guda biyu akwai uku, to cetonsa ta wajaba a gare shi. In kana da ‘ya’ya guda uku guda biyu Muhammadu, to annabi zai yi maka ce ranar tashi alkiyama, inda ka sa sunan Muhammadu saboda soyayyar manzo Allah. Wannan duka kaga falala ne daraja da Ubangiji ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ya ce wa ma kana bi nafsi baya hadisa gare an ta mutu cewa ta mutu illa bi iznillah, sai dai da hukuncin Allah idan lokaci ya yi, sannan rai za ka mutu. Ba wani wanda zai mutu kwanansa bai kare ba, wanda ka ga ya rasu kwanansa ne ya kare, a'a abacci ne ya rasu, a'a guba ya sha shi kansa ya kashe kansa, a'a bindiga aka harbe shi da shi, a'a wuka ne aka harbe shi aka yanka shi da shi, ko me aka yi dai, to ba wanda zai mutu kwanansa bai kare ba, in ji Ubangiji. Kitaban littafi ne rubutacce mu'ajjalan a bari wa lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinjiri din yana cikin cikin mahaifiyarsa, bayan an hura masa rai za a umarci mala'iku da su rubuta arba'a kalimati, za su rubuta arzikinsa, za su rubuta cewa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna, za su rubuta kuma yaushe zai mutu. Ruwayan nan tun mutum yana ciki ake rubuta, duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu hadisai da cewa idan mutum yana yin wasu abubuwa Allah yana ƙara masa kwanaki, to duk wannan ɗin ma an rubuta ne a cikin littafin sa, karkace a'a ba a rubuta, a'a shi ɗin ma an rubuta ne cewa wannan wane dinnan da yake cikin wannan mahaifar sunansa wane, kuma shekarunsa kaza ne amma zai yi kaza Allah zai kara masa tsawon kwanaki za su zama kaza haka zai ta yi haka yana daga cikin abin da yake kara kwanaki sada zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake so Allah ya kara masa tsawon kwanaki ya yi tsawon rai to ya zama yana sada zumuncin zumuncinka ka zama kana sada shi to Allah zai baka tsawon kwanaki kuma da tsawon rai ya zamana kana kyautata wa danginka na wajen baba da mahaifiyarka kana sada zumuncin su ko ka zo ka gaishe su ba wai dole kullum ka je sai ka ba wa mutane kuɗi ba in ba ka da shi ma ka je ka gaishe su in wani abun bakin ciki ya same su ka je kai musu jaje abun farin ciki ya same su ka je ka taya su murna balle ma zamanin mu nan da abun ya zo da sauki in ma ba ka da ikon zuwa ka ɗauki waya ka buga ka gaishe su ka ce musu ka ji abu kaza ya auku to Allah ya bada hankuri ko kuma Allah ya ji dan wani ko abinda dai zai sa musu farin ciki wannan yana daga cikin abubuwan da yake tsara kwanaki to amma ba wata rai da za ta bar duniyar nan sai ta gama cin duk abincin da Allah ya rubuta mata za ta bayar hatsi guda daya ba za ka bari ba naka sai ka gama cin sa gaba daya sannan za ka nace kayan ka kace haka duk abin da Allah ya rubuta maka za ka mallaka sai ka mallake su gaba daya sannan za ka kama hanya ka tafi so ba wani abin da zai sa annabi ya rasu lokacin sa bai yi ba in ji ubangiji wa man yuri wanda yake so bi amalihi da ayyukansa da yake yi ko jihadi ne ko sallah ne ko azumi ne ko wani ibada ne da yake karatun qur'ani ne yake amma yana nufin ya samu tsawabar duniya ya samu wani abu na duniya ne ladansa a duniya ubangiji ya ce to nutihi minha za mu ba shi rabo daga ciki kaɗan daga ciki amma fa an ce wanda ya yi ibada saboda ya samu duniya to in ya samu duniyan nan fa bai da rabo a lahira amma wanda ya yi ibada saboda ya samu lahira to zai samu lahiran kuma Allah zai ba shi rabarsa daga cikin duniya shi ya sa duk lokacin da za ka yi ibada kullum in za ka yi bautan Allah kar ka yi shi saboda wani abu na duniya ko da ka je wajen malami ne ko ka je wajen shehi ne ka ce masa akarmaka Allah ina da matsala ina da damuwa sai ka gaya masa damuwarka nan sai ya ce maka to ga wannan sirrin ka je ka yi sirrin nan addu'a ce ya baka ko najiloli ne ya baka ko wani zikiri ne ya baka ko me ya baka abinda ake so ka je ka yi a lokacin shi ne sirrin nan ka ɗauke shi ka yi niyyar bautan Allah kawai kar ka ce na yi niyyar wannan sirrin don in samu abu kaza ba wai a bakinka ba a zuciyarka ma kar ka faɗi haka a'a ka yi sirrin nan na yi niyyar bautan Allah bayan ka gama addu'an da ya baka shi shehin ko kuma nafilolin da ya baka ko zikirin da ya baka to shi ne kuma sai ka roƙi Allah buƙatar Allah ka bani kaza Allah ka wadata ni da kaza Allah ka arzuta ni da kaza amma a wajen niyyar addu'an kar ka haɗa niyyar addu'an da buƙatar ka tare kar ka yi wannan wani lokaci yana hana ma buƙatar naka tafiya shi yasa a nan din ake so saboda ya zama ibada ne ta yi lilla saboda ka samu ladan ibadan kuma ka samu buƙatar ka ɗin kuma Allah ya biya ومن يريد ثواب الاخره wanda yake son kuma lada na lahira a can wannan tarku manta wannan kissa da wannan aya tana magana ne akan ghazwatu uhud da wanda suka bar wajen yaki da annabi ya ake su saboda su je su dauki ganima to kaga kamar sun zo jihadin ne da manzon su samu ganima ba wai zan su nemi yaddan Allah ba ko kuma dan su samu lahira ba shine ubangiji yake ce musu to za a ba su ganima din in sun samu ganima iyakan su kenan ba su da wani lada a lahira amma wa man yuridu sawab al-akhirah nutihi minha wanda yake neman ladan lahira kuma za mu ba shi daga ladan lahiran wa sanajizu shakirin kuma da sannu za mu ba wa masu godiyan Allah wato sakamako masu yawa wanda suka haƙuri suka tsaya a inda annabi ya ajiye su ba su bar wajen ba har aka kashe su kamar su Abdullahi bin Jubair su Mus'ab bin Umair da sauransu to ubangiji ce za mu ba su ladan su cikakke a lahira ubangiji ya ce wa ka ayyin aikam dewa min nabiyin daga annabi kutila da aka kashe shi au qatala yayyaki tare da shi ma ahura diyuna jama'a kasirun masu yawa ai dewa annabawa ko kuma annabin da jama'a dewa suka yayyaki tare da shi ribiyuna dinnan jama'a kasirun mai yawa suka yi jihadi tare da shi ubangiji yake fama wa'an ba su yi rauni ba ba su yi tarayyar zuci ba lima asabahum fi sabilillah saboda abin da ya same su a lokacin jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah suna cikin jihadin za a kashe annabin su kuma a jiwa da yawa daga cikin su ciwo amma wannan baya hana su ci gaba da jihadi ko kuma su ci gaba da ibada kamar yadda ubangiji ya umarce su inji Allah wa ma ba'u kuma ba su ba da kai ga makiyansu ba shine ba su yi rauni ba daga barin jihadi wa mastakanu kuma ba su yi kauya ba ga abokanan gaban su ba wallahu ubangiji yuhibbu sabiri yana son masu hakuri a lokacin bala'i lokacin da Allah ya aiko bala'i yana so masu juriya masu haƙuri a cikin bala'i Allah ya jarrabe ka a lokacin jihadi ya jarrabe ku da kisa ana ta kashe ku to bai son a gudu yana daga cikin manyan laifi manyan kaba'ir gudu lokacin yaki in kai soja ne ko kai kana cikin wato masu jihadi to lokacin da yaki ya yi zafi ka gudu ka bar wajen yaki to wannan babban laifi ne a wajen Allah Allah yana fushi da kiran masu gudu lokacin yaki lokacin da yaki ya yi zafi su jefar da makaminsu su gudu to Allah yana fushi da su baya son kiran wannan yana son kuma masu haƙuri masu jibriya wanda za su kafe ko da za a kafe tunda sun riga sun shiga riba sun shiga sun sadaukar da kansu sun ba da kansu wajen kare addininsu da kare kasansu to abin da yake so a wajen su shi ne su yi haƙuri don wannan jarrabawa ne na imanin mutum lokacin yaƙi shi ya sa ɗa a wani yake cewa wa ma kana qawluhu su waɗannan mutanen da suka yi jihadi tare da wannan annabawan da aka kashe da yawa daga cikinsu kuma aka kashe annabawan abun fajinsu bai zama ba bayan sun tsaya illa an kadu sai dai su ce rabbana ubangijinmu afir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da kurakuranmu fi amrina a cikin al'amuranmu dan sun san laifinsu ne da kurakuransu da zunubansu ya kawo aka samu nasara a kansu. Amma in ba da laifinsu ba da kurakuransu ba, ba za a samu laifi. Musamman su wayannan sahabbai da suka bar wajen da annabi ya ce musu su zauna. Saboda haka idan shugaba a wajen jihadi ya ce wa sojoji ku zauna a nan, kar ku tashi. To abin da ake so su bi, tashi wani lokaci daga wajen da aka ce su zauna yana kawo kayyewa da samun wato hazima a wajen yaƙi. Shi yasa ba a so soja ya bar wajen da aka ajiye shi ko kuma ya jefar da makaminsa ya bar wajen jihadi saboda tsoron abokan gaba. Ubangiji ya ce yana son waɗanda suke tinkaran abokan gabansu da zuciya ɗaya saboda suna jihadi fi sabilillah, saboda suna kare addininsu, suna kare kuma ƙasarsu. Don kare addini jihadi, kare ƙasa jihadi. Don wani lokaci kamar yadda muka faɗa a jiya a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata duna malihi fa huwa shahidu, man mata duna ahlihi fa huwa shahidu. Duk wanda wajen kare dukiyarsa aka kashe shi, to shi shahidi. Wajen kare iyalinka aka kashe ka, sai shahidi. To kaga sojan da ya shiga soja saboda ya kare ƙasarsa, ya kare dukiyar mutanen ƙasarsa, ko ya kare mutanen ƙasarsa, idan aka kashe shi a wannan jihadi zai zama shahidi, saboda ya shiga ne domin ya kare dukiyarsa, ya kare iyalinsa daga cin mutunci da wulaƙanci da sauransu. To waɗannan sojoji duka Ubangiji yana alfahari da su a ranar tashin alkiyama. Ba wani soja da zai mutu wajen kare ƙasarsa sai ya tashi a cikin shahidai ranar tashin alkiyama, in dai musulmi ne. Wata bin afdamana sukan ce Ubangiji ka tabbatar da duka dukanmu a tsayawa lokacin yaƙi, kar ka sa mu gudu daga wajen yaƙi, in ji su waɗannan mataimaka annabawan nan abinda suke faɗa kenan. Ma'ana abinda Ubangiji yake so duk wani soja da yake jihadi fi sabilillah ko yake kare ƙasarsa ya faɗa kenan, amma kar ya gudu. Ya ce Allah Ubangiji ka tabbatar da digadigina, ka gafarta min zunubina, ka kare ni daga sharrin nafsuna, wansurna kana ka taimake mu ala qaumin kafirin, a bisa jama'a waɗanda suke kafirai, haka su suke faɗa. Fa atahumullah, sai Ubangiji ya ba su sawabar duniya, ladan nan na duniya shi ne sai ya ba su nasara, ya ba su ganima, kuma ya ba su kyakkyawan ambato, a ringa ambatonsu da kyakkyawan sana'a, cewa sun yi ƙoƙari, sun yi jarumta, kuma sun kare ƙasansu. Wa husna sawabul akhira, ya kautata musu ladan lahira shi ne yayin da zai ba su aljanna. Wallahu Ubangiji yuhibbul muhsinin, yana son masu kyautaye, waɗanda suke kyautaye, suke bautawa Allah kamar suna gaban Ubangiji. Ko me za ka yi, an ce ihsani shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu, sai kenan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ka bautawa Allah kamar kai kana ganin Allah. To in ba za ka iya wannan ba kuma, to ka bauta wa Allah a matsayin kai ka san Allah yana ganin. Wannan fa kowanne bauta ne, sallah ne, azumi ne, zakka ne, hajji ne, sadaka ne, jihadi ne, ko me za ka yi shi, ka yi shi kamar ka san kana ganin Allah ko kuma Allah yana ganin ka. To wannan shine ihsanin da Ubangiji yake so mu ringa yi a koyaushe muke bautansa. Na amma kaga da ubangiji yace mu kalli ka aba mu yi masa sujada kaga san aba muke kallo muke yin sujada ai ba ka aba muke bauta Allah muke bauta saboda haka kaga sallan ka aba ai sujada bai zama shirka ba bai zama kuma bautan wani Allah ba saboda Allah shi yake ai haka kuma bin malamai da bin shehinanka akwai bambancin bin biyayya da bauta akwai bambancin soyayya da bauta akwai bambancin wasita da wasila da shirka da bauta abinda ake yi wa malamai biyayya kana jin malami ne saboda ya koya maka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya gaya maka abinda Allah ya faɗa shi yasa kake jin malami to kaga ba malami nan ba bauta masa kake ba kana masa biyayya kuma Allah shi yake kai masa biyayya akwai umarnin Allah wajen wannan biyayya to wannan bai zama shirka ba bai zama kuma kuta da ka'ida ba tunda akwai umarnin Ubangiji to waɗannan duka ya kamata mu gane wa ma'awahu makoransu annaru wuta wa bisal maswa ya munana makoma wanda makomansa ya zama wajen kwanciyarsa wuta ne to wannan makoma ya munana azzalimin alkafirin kafirai makoransu a ranar lahira wuta ne mayafinsu wuta ne abincinsu wuta ne abincinsu wuta ne duka mushrikai da kafirai to duk abin da suke yi da shi a lahira shi ne wutan jahannama wa iyyazu billah to Allah ya kare wallahi kad hakika kadafatu billah
abinda kuka aikata na saba umarnin manzon Allah
ya yabe muku wallahu zu fadlin alil mu'minin ma aboshin falalahi a bisa mu'mine yayin da ya yabe muku dan yake cewa bai yabe musu ba kuma ya kama su da hujja a kan wannan kuma a yi musu azaba mai tsanani istifrigu yayin da kuke komawa baya kuna masu gudu daga kafirai manzon Allah kuma yana kiran ku a ƙarshe yana cewa ku zo kar ku gudu ku zo kar ku gudu wala tuduna ba'a wayaye saboda tsananin tsoron ku ala uhudu ba'a wayaye ku hau kan uhudu da annabi kuma yana kan uhudu yana kiran ku والرسول من غير حقوقكم في أخراكم يا كرم أكرشنكم أكم قهدوكم كزوم باي الله كجاو وجينا كجاو كم الجنة لا كرم كرم قهدو أما جفنا قهدو إن جئوا بني باي ولن وبني جيش فأصابكم سيشاميكم غما bakin ciki da zamin saboda bakin ciki da kuka sa manzon Allah saboda haka bakin ciki sai ya same ku likai saboda ne la tahzanu dan karku bakin ciki alama fatakum abisa abun da ya wuce ku min ganimati na daga ganima wala ma asabakum ko kuma abun da ya same ku min al-asli na daga kisa wallahu adirun ubangiji masani ne bima ta'malun da abinda kuke aikatawa bi amalikum Allah shine masani bi amalikum da ayyukan summa anzalna alaykum ubangiji ke kana muka saukar a gare ku min bada ganni bayan wannan bakin cikin amnata nutuwa Allah sai ya sake saukar da nutuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa har ma da suka dawo wajen jihadin a gaban har suna gengeti saboda kwanciyar hankali kuma in ka ga mutum yana bacci ai kwanciyar hankali ya samu saboda haka har ga suna bacci gengeti yana daukar su a gaban yaki sai kafirai suka ce kai wannan ba mutane bane a wajen yaki kuma suna bacci wannan ba mutane bane wannan abin sai ba su tsoro suka gudu shine ubangiji yake ba mu labari anan yake cewa nu'atan jindadi ya sami ku ya rasha fa'ifatin minkum yana lillifi shaki jama'a daga cikin ku na daga mu'mini wa fa'ifatin shaki kuma kufra wata na daga munafikai qad ahammatkum anfusuhum wa tusindamu da kayyukan su suna tsoro cewa yi kokari su tsirar da kansu ya zunnuna billahi suna mummunan zato ga Allah ghayra al-haqqi mummunan zato zannal jahiliyyati zato din na mutanen jahiliyya ya kuluna suna cewa hal ai malana min al-amri da al-amarin bai a hannunmu yake da muna da iko da ba mu zo wajen yakin nan ba da ba mu zo wajen yakin nan ba kuma da ba aka shige yawa daga cikin mu ba to shine irin mummunan zato da suke ubangiji suke fada a lokacin kun ka ga musu innal amra kulluhu cewa al-amrun dukkan sa billahi na Allah ne shi yake hukuntawa wa za a kashe wa za a raya wa zai mutu wa zai dawama wa zai Allah ne yake raya wa yake kashewa ba wani wanda yake da iko a cikin wannan billahi yuqina fi anfusihim suna koyewa a cikin rayukansu ma la yuqina laka abin da ba sa bayyanawa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaufan dan tsoro min asaibi daga takwas yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un da al'amarin a hannunmu yake makutin na hahuna da ba a kashe mu a nan wajen ba in kai zama da ke musu laukun kin fi buyotiku da kun kasance a cikin gidajenku a kwance wanda Allah ya rubuta musu mutuwa a Uhud nan to sai sun fito sun zo Uhud saboda akashi ko da a gidan ku kuke kwance ma'ana in Allah ya rubuta maka za ka mutu a wani gari ko a wani waje to kana nan Maiduguri sai ka bar Maiduguri ka je wajen saboda ka mutu a wajen ana bada labarin Sayyidina Suleiman yana zaune suna magana da mala'ikan mutuwa sai wani mutum ya zo da wuri da ya zo da wuri sai ya ce masa wata bukata ta same shi a India yana so Annabi Suleiman ya umarci fiska ya kai shi India saboda ya je wannan bukatar ya dawo sai mala'ikan mutuwa ya yi murmushi sai ce yanzu Ubangiji ya bani umarni in dauki ran wannan mutumin a India ina mamakin gashi yana nan yaushe kuma an ce dauki ran sa a India to shine kuma sai gashi yanzu ya zo ya ce ga bukata ta same shi a India yana so yi to ka gani saboda Allah ya rubuta mutuwan sa a India sai bukata ta tashi masa a India ya zo ya nemi je India to Allah zai kashi ran sa a India to duk inda Allah ya rubuta mutuwan ka sai ka je wajen da wani dalili Allah zai kawo dalilin da zai sa ka je wajen ka mutu to Allah ya ba mu cika da imani to ina ganin lokaci ya yi mu gani za mu kwana وليبتلي الله سبحانه الله يشر بما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور دن يبين أبديك جتن زكاة كن إخلاسي كما يبمن أكان مؤمنين وليمحص دن يبمن فكان أبديك جتن زكاة مؤمنين ما في قلوبكم وَيُشْهِدُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَاللَّهُ يُبَيِّنُ عَلِيمٌ مَثَنِينَ بِذَاتِ الصُّدُورِ لِأَبِنْدَ يَكِ cikin kiraya zai ko ka boye ko ka bayyana Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka in ka boye imani Allah ya sani in ka bayyana Allah ya sani in ma baka bayyana ba Allah ya sani saboda haka ana so mutum ya zama abin da yake cikin zuciyarka shine kake bayyanawa dan ka zo ka cikin al'umma kana nuna kai mutumin kirki ne amma a gefe sai ba mutumin kirki ba wannan aikin banza ne dan baka koyewa Allah Allah ya sani to kowa ko ya gyara halinsa ya gyara zuciyarsa ya gyara kuma ba zahirinsa to Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu tsawon rai mai albarka wanda zamu dade muna ibada kuma Allah ya sa duk ibadun mun nan karfafo ne Allah kuma ya sa azumin mu da muke karfafe ne Allah ya saukar da alheri a kasan mu Allah ya ba mu fahimtar Qur'ani ya ba mu kuma ikon aiki da shi Allah kar ya sa kawai muna jin Qur'ani ne dan mu ji dadi mu tashi mu bari amma muna sauraron Qur'ani ne dan mu fahimce shi mu aiki da shi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna baka amanan rayukanmu muna baka amanan addininmu muna baka amanan imaninmu muna baka amanan kayunanmu muna baka amanan kasanmu da garurukanmu da jihohinmu Allah duk inda musulmi yake a duniya Allah ka taimake shi Allah ka karbi ibadansa Allah ka gafarta masa zunubansa Allah ka sa ya dace cikin al'amuransa duk inda musulmai suke inda ake musguna musu ake kuntata musu Allah ka fitar da su cikin wannan kunci Allah ka fitar da su cikin wannan wahala Allah ka sa su su dace da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka karfafe su Allah ka karfafe su Allah ka kare su kare ta'ayyansu ka kare mutuncinsu ka kare zuciyoyinsu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa a wannan goma na karshe da muke so za a shiga muna so a yi wa Najeriya a kowane jiha miliyan 12 na salatul fatihi da Allah ya kare ta ba da ita hadiya ga manzo Allah miliyan 12 ne muke roƙo daga ɗan uwa a kowace jiha hadiya ga manzo Allah kuma muna tawassuli da shi Allah ya kare mana Najeriya duk wahalan da muke ciki na Najeriya albarkan shi annabi din Allah ya sauke mana ita Allah ya ba mu saukin rayuwa ya kuma ba mu dacewa a cikin al'amuran ya ba mu shugabanni na gari duk wani yake-yake da fitina da musiba da sace-sace da kashe-kashe da duk wani bala'i da yake cikin Najeriya Allah ya fitar da shi kar azumin nan ya tafi ya bar mana wani fitina ya zama ya tafi da duk wata fitina da take cikin Najeriya abinda muke roƙo kenan a wajen ɗan uwa musulmi duk wanda ya ji muryarmu ya isar wa wanda bai ji ba wanda kuma ya ji ya yi ƙoƙari wannan miliyan 12 mai da yawa a kowane jiha akwai musulmi fiye da miliyan 12 kowa ya yi guda ɗaya kawai mun gama ke saboda kar a ga yawan sa ba yi da yawa balle in kowa ya yi 100 ko kuma ya yi 1000 za su ga mun gama shi saboda haka duk abin da muka faɗan nan mu yi ƙoƙari mu yi so saboda mu samu alherin wannan wata wannan watan muna kyakkyawan zaton amsa addu'ar musulmi a ciki shi yasa muke so a yi addu'o'in nan saboda mu samu zaman lafiya saboda ƴan uwanmu kowa ya koma gida alfarman qur'ani alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا الله الله